ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه بايعك يا الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yi ubangiji subhanahu wataala godiya da ya kadarta mana haɗuwa a wannan yammaci na alhamishi yau muna 27 ga wata na 6 shekara ta 1439 hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam daga Makka zuwa Madina a wanda ya dace wa 15 din watan 3 miladiya ta 2018 insha Allah wannan zai zama darasi na 24 a cikin littafin sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam min at-takbir ila at-taslim ka annaka taraha mallan yana mana magana akan abin da ya shafi rukuni yaya manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam yayi rukuni baya ga kuma wani irin umurni yayi ga dukkan wani wanda zai rukuni manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam yana yin rukuni ya meke gadan bayan shi zai meke zuwa ko da za a zuba ruwa ruwan ba zai zo ba saboda tsabagen yanda gadan bayan ya meke sallallahu alaihi wasallam kuma haka ya umurci khallad ar-rafi al-musii'u salata wannan mutumin da ya muna da sallar shi Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ka sani sallar daya daga cikin ku ba za ta cika ba dole har sai yayi cika alwala yayi kabbar al-harama bayan shi kuma yayi rukuni rukunin nan kuma wajibi dole ne gadan bayan shi ya meke to wannan meke gadan bayan shi ke tabbatar da ingancin rukuni wanda kuma iya da alaka da irin tsayuwar da kai idan kai tsayuwa mai kyau irin yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu to da izinin Allah zaka yi rukuni mai kyau amma idan kai tsayuwa haka kawai a wargaje wata kawaka tana kallon gusun maso gabas wata na kallon arewa maso gabas to da wahala kai rukun irin rukun da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta kuma shi rukun ya daya daga cikin rukunai na sallah wanda rushewar rukun rushewar sallah ne kai tsaye idan rukun ka bai yi ba to sallar ka ba ta yi ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga wani yayi wani rukun irin dalo haka sai yake nuna wa sahabbai cewa wancan mutumin inda zai mutu a irin wannan sallar da yake manzo Allah ce wannan mutum bai mutu ba a saman tafarki ba to kaga kenan neman yanda zaka yi sallah irin sallar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan wajibi ne yayi ce falal da kake na gidanka zama wajibi saboda wancan wani abu ne wanda yake muakkat kuma wucewa zai wannan kuma wani abu ne wanda da shi ne zaka nemi gidan dindindin wanda shi ne gobe kiyama ubangiji subhanahu wataala ya mana tawfiki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana karanta azkar a cikin ruku'i azkar daban-daban kuma kamar yadda muka gani a baya idan ya zo yin ruku'in nan yana bude hannun shi haka na dama da na hagu sai ya kifa tafin hannun shi na dama da tafin hannun shi na hagu a saman gwiwoyin shi guda biyu ba haka nan kuma sai ya nisantar da damtsan shi game da haƙarƙare shi kenan baya matsi su he bude haka to wannan shine siffar da manzon Allah yake yana karanta addu'o'i daban-daban daga cikin su akwai subhana rabbiyal azim wa bihamdihi yana maimaita ta sau uku wani lokaci ya kara da subuhul quddus rabbul malaikati wa ruh wani lokaci kuma ya karanta allahumma laka raka'atu wa bika amantu wa laka aslamtu anta rabbi khasha alaka sam'i wa basari wa mukhi wa azmi wa wata riwaya yake cewa wa izami wa asabi wa mastaqallat bihi qadamaya lillahi rabbil alamin kenan da sauran kalan addu'o'i da malam ya kawo anan kusan kala guda bakwai malam ya kawo wanda duka yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake rukuni a bayan waɗannan ayyuka kuma akwai italatul ruku' tsawaita shi rukun a karan kanshi wanda malam yake cewa kana sallallahu alaihi wasallam yaj'alu ruku'ahu wa qiyamahu ba'da ruku'i wa sujudahu wa jilsatahu bayna sajdatayn qariban min as-sawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana sanya rukun shi da tsayuwar shi na sallah haka kuma da sujudan shi da tasowa da yake daga sujuda kamar kusan tsawo guda suke doka ala sabilin misali kusan dadewan da yake a cikin tsayuwa na karatu irin shi yake a cikin rukuni kenan kusan da kusa suke kenan ka wannan yana nuna maka cewa manzo Allah yana rukuni amma kuma yana jimawa a cikin rukuni ba wani abu ne wanda zaka yi shaf shaf kai ka kammala ka shiga harkan kalla kina ana bukatar ka nutsu kowace gaba ta kama wurin ta matashiyar karatu malaki ta annahyu an qira'ati alqur'ani fi ruku' hani da aka yi akan mutun ya karanta alqur'ani mai girma a cikin ruku'i wannan haramun ne haramun ne wannan kuma yake tabbatar maka da irin tsarin da addinin musulunci yake da komai a ajje shi inda yake wanda wannan kuma shine asalin adalci wad'u shay fi mahallihi almunasib ka dora abu a daidai wurin shi inda yake daidai da shi to karanta qur'ani manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa an hane shi akan ya karanta qur'ani a cikin ruku'i ko a cikin sujada da haka yana zance ka karanta qur'ani a cikin ruku'i ko sujada babu shi shine malai ce wa kana yanha an qira'ati alqur'ani fi ruku'i wa sujud kuma ya kasance manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yayi hani akan yin karatun alqur'ani a cikin ruku'i ko a cikin sujada to karatun qur'ani laihi ne ba laihi bane amma anan ne aka ce kakkai ba wurin shi bane kuma an hana to tunda an hana kuma in kai kana iya samun zulubi mai bakilla da kuma ka saba wa umurnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma fitina tana iya samun ka a dalilin wannan saba umurnin da kai duk da cewa qur'ani ka karanta amma kuma a wurin an hane ka karanta shi wa kana yaqulu ya kasance manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ala wa inni nuhitu an aqra'a alqur'ana raki'an aw sajidan ku saurara haqiqa an hane ni akan in karanta qur'ani ina cikin ruku'i ko kuma ina cikin sujada wannan hani ne manzon Allah yake cewa fa amma ruku'u shi abin da ya shahi ruku'i fa azimu fihi ar-rabb azza wa jalla ku daukaka ku girmama ubangiji subhanahu wa ta'ala a cikin ruku'i shine zaka ce subhana rabbiyal azim tsarki ya tabbata ga ubangiji na madaukaki wa bihamdihi godiya kuma ta tabbata gare shi kaga ka azzama ubangiji a cikin ruku'i shine ce fa azimu fihi ar-rabb azza wa jalla yace wa amma sujudu amma ita kuma sujada fashtahidu fi du'a ku bada kokari akan yawan addu'a a cikin ta idan ka ajje goshinka a ƙasa to kai ta'adda na fatan alheri bayan ka kammala abin da ke kanka na subhana rabbiyal a'la kafa uku me zai biyo baya shine addu'o'i na rayuwa ne na neman lahira ne da sauransu mazalla ke cewa fa qamirun an yustajaba lakum kuna da garantin za a amsa muku addu'an ku a irin wannan waje kenan idan kana da wata matsala a cikin rayuwa idan zaka kai kukanka wajen ubangiji subhanahu wata'ala daga cikin irin wurare wanda kake da garantin za a amshi addu'arka akwai cikin sujada sallah ta farilla ce ko kuma sallah ta nafila kowace daga cikin biyu kuma ba dole sai da harshen larabci ba idan baka iya ba idan baka iya larabci ba zaka iya yin shi da hausar da kake yi irin maganar da ka iya harshen da ka iya da shi zaka yi ubangiji subhanahu wata'ala ya kawar da kai daga fitina kaza da fitina kaza da fitina kaza Allah ya taimake kai ba kaza da kaza da kaza da harshen da kake magana zaka iya haka to shine anan malai yake cewa wannan hadisi da malam ya kawo anan yana karantar da mu mas'aloli kamar haka abu na farko sai ya ce tahrimu qira'ati alqur'ani fi ruku'i an haramta karanta alqur'ani a cikin ruku'i li subuti nahyi ar-rasul sallallahu alaihi wasallama an qira'ati alqur'ani fi ruku'i was sujud saboda an samu nassi qarara manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya haramta yin karatu qur'ani a cikin ruku'i ko a cikin sujada dan haka fala yajuzu lil muslimi an yaqra'a alqur'ana fi ruku'i wala fi sujud baya halatta ga mutum musulmi karanta qur'ani ko a cikin ruku'i ko a cikin sujada sai malai yake cewa hal yajuzu an ad'uwa fi ruku'i aw as-sujud bi du'a'in warada fi alqur'an alkarim to akwai tambaya da dan uwaye wannan sati biyu suka wuce to idan ya zamanto ba a karanta qur'ani a cikin ruku'i ko a cikin sujada to akwai ayoyin qur'ani wanda su kuma sun zo yanayinsu yanayi ne na addu'a rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab rabbana hab lana min azwajina da sauran irin waɗannan addu'o'i wanda ga su a karan kansu in ka lura addu'a ce kai tsaye amma da kuma a cikin qur'ani ta zo zaka iya dauko wannan lafazin kai aiki da shi ko a cikin ruku'i ko a cikin sujada da zimmar addu'a shine malai yake cewa aljawabu amsa akan wannan yake cewa na'am yajuzu yace ibabu lahi ya halatta yace ala alla yurida almuslim bi hadha qira'atal aya amma ya zama niyyanka na cikin zuciya ba niyyar karatun Qur'ani bane ba niyyar ka kai niyyar ta addu'a rabbana la tuzigh qulubana ya ubangiji karka kawar da zukatan mu bayan mun shiriya ya zo a cikin Qur'ani kuma gashi ga larabci yanda yake sai ka dauko shi kai niyyanka addu'a ba karatun Qur'ani ba a wannan wajen malai ce da wannan zimma ko kuma da wannan niyya babu laifi zaka iya yi ko kuma ka dan sauya larabcin kenan ka sauya wata kalma daya kenan ya tashi daga zaman tuwa shi Qur'ani ya zama addu'a ka wanda kai ne kai ka kirkira ta zace kenan babu laifi zaka iya dauko irin alfazun suka zo da yanayi na addu'a a cikin alqur'ani mai girma kai amfani da su a wajen yin addu'a cikin ruku'i ko kuma cikin sujada dalilin da malam ya bada anan wancan abin da muka wuce a baya irin azkar inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake karanta a cikin ruku'i ko yana cewa subhanaka allahumma wa bihamdika sai ce allahumma ighfirli subhanaka allahumma wa bihamdika allahumma ighfirli sai ce wa kana yuksiru minhu fi ruku'ihi wa sujudihi sai ce yata'awwalu alqur'ana kamar yana fasarta abin da yazo a cikin alqur'ani ne Allah ya ce mushi idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja me ce me fasabbih sai manzo Allah ya ce subhanallah ko kuma ya ce subhanaka allahumma bihamdi rabbika sai ya ce wa bihamdika a cikin addu'a shi wastaghfiruhu sai manzo Allah ya ce allahumma ighfirli sai ya ce yata'awwalu alqur'ana kamar ya dauki tarjuman abin da aka huda cikin qur'ani ne an umurce shi akan abubuwa guda uku in kaga mutane suna shigowa cikin addini jama'a to abin da ke kanka shine me kai addu'ar cewa subhanaka allahumma ko kai tasbihi ga Allah kai godiya a gare shi kuma ka nemi gafarar shi sai manzo Allah hada tsakanin abubuwan nan guda uku wanda wannan sura kuma ta safka ne dabda kusan tana bayyana cewa rayuwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ta zo karshe wanda shi har imamu an-nawawi a cikin littafin riyadus salihin ya mushi ba yayi babi na musamman yake cewa babi da ke nuni akan ƙara ƙaimi wajen aikata ayyuka managarta lokacin da shekaru suka ja mutum yaushe ne shekaru suka ja malamai suka yi maganganu daban-daban wasu suka ce lokacin da ka kai shekara 18 wacce aya da Allah yake cewa awalam nu'ammirukum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara yace waja'akumun nazir awalam nu'ammirukum shin ba mu rayar da ku ba muka ba ku dama ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara irin gurgudun lokacin da duk wani mutumin da ya kamata a ce ya wa'azu zai iya wa'azuwa sai malamai suka ce wani irin dama ne aka bada kuma shekara nawa ne wasu suka ce 18 wasu suka ce 30 wasu suka ce 40 wasu suka ce shekara 60 wasu suka ce shekara 80 to shi dai ala ayyati hal in ma yaya ne dai matakar kana rayi ka balaga to ka tabbatar da cewa zaka iya ta yanzu ko gobe kenan karshen rayuwarka ne in ma wannan lokaci ne kawai ka ƙara ƙaimi akan ayyuka managarta to a dalilin haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai da aka safkar mishi wannan aya sai zaman to ya cika fadin subhanaka allahumma wa bihamdika allahumma ighfirli sin malika ta yata'awwalu alqur'ana kenan kaman qur'anin ne yake fasarta kenan babu laifi kai ma zaka iya dogo wata aya take da siga irin na addu'a ka karanta ta ko a cikin ruku'i ko a cikin sujada amma niyyarka ba karanta qur'ani ba innamal a'malu binniyat to kuma ƙarin huta daga cikin wannan hani kenta mutun ya samu wani larabcin na daban ko kuma in bai iya larabcin ba yayi da irin harshen shi na Hausa kenan gaba ɗaya sai ka huta daga cikin dukkan wani abu da yake sirriya ne game da wannan hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kenan yayi hali akan karanta Qur'ani a cikin ruku'i ko a cikin sujada wannan kuma iya da muhimmancin gaske kuma zai fahimtar da mu mas'aloli masu yawa a cikin addinin Allah bi ma'ana duk abinda za ka yi da sunan addini kana buƙatar dalili ba ni bane zan zauna in ce a ya kamata ai kaza ni abinda nake ga ya kamata wani na ga bai kamata ba abinda nake ganin cewa abu kaza ibada ne a cikin mizanin addini na Ubangiji kuma da zama to ba ibada ba to galibi abinda yake kwaron mu a cikin abinda ya shafi ibada shi ibada dole ne sai an ce maka kai bari ka bari a lokacin za ka samu lada duk abin da bai ciki in ka kawo kasa a ciki duk da yadda kake ga kai abu ne mai kyau to a mizanin addinin Allah ba lallai bane zama ta abu mai kyau da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu sai ce fa huwa radd wata riwaya ce kai man amila amalan laysa alaihi amruna yace fa huwa radd kowanne irin aiki ne ka aikata in dai ba umurnin manzon Allah aka akan wannan abu sallallahu alaihi wasallama to wahala ne shi ne ke cewa katsalandar ko kuma kabba da sunan addini abinda malaman shari'a suke ce mishi bid'a kiran abu zaka iya ce galibi yanzu mutumin da bai karatu ba daga an ce abu kaza bid'a ne sai to karatun qur'ani ne bid'a to nan in ka karanta qur'ani a cikin ruku'i zunubi ma zaka samu tunda an haramta mazalla ya haramta karanta qur'ani a cikin ruku'i ko a cikin sujada to anan ma yake zabo lokaci karanta qur'ani ne lahi ko kuma ruku'i ne lahi shi yasa abubuwan addini wajibi ne mutum ya bi su sau da kawa abu ne tauqifi idan ka ce tauqifi ba na abu ne wanda kowa an yi zo tsayawa zai yi tins mu tsaya mu je miye Allah ya ce mi manzo Allah faɗi sai mu aikata inda da muke so kuma aljanna muke nema ba kara ba ko kuma an saba a garin ku ana ko na makamancin wannan wannan duk a cikin addinin Allah ba hujja bane ko malam wane yana duk ba hujja bace ko mun tashi uwayenmu da kakanninmu haka suke duk ba hujja bace a wajen Allah in dai ba kakan naka ba ko kuma babanka annabi ne in annabi ne ko kuma kakanka annabi ne kana cewa baba na yi kamar da cewa Allah yake cewa wattaba'tu millata aba'i ibrahima na bi hanyar mahaifana mahaifan nan nashi suwaye annabi ibrahim annabi ne ishaq annabi ne to in ba mahaifinka annabi bane ba to babu zance ka kan hujja da sunan addini da mahaifinka ko kuma da ɗan garin ku ko kuma da wasu jama'a da wanda kake gani cewa ai ajin tabarakallah ne dole sai an kawo dalili kuma wallahi duk mutumin da zai tsaya ya nutsu ya bi abin da ya shafi addini a han ya bi shi a nitse zai iya fahimtar matsalolin wannan kuma suna da sauƙin fahimta wannan al'amari addini ne na Ubangiji subhanahu wataala banne da ta cewa akai kai baka da ta cewa akai ba na bane ba naka bane ba na garinmu bane ba na ƙasarmu bane ba na kowa ne dan a nuna cewa ga yanda Allah yake so a bauta mishi sai Ubangiji subhanahu wataala ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ta hanyar shi Allah yayi wahayin alqur'ani zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya umurce shi cewa ka bayyana wa mutane ga yanda nake so a bauta mana yanzu idan nace zan tashi in bauta wa Allah da radin kaina ina nuna cewa aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bai da muhimmanci a wajena koda baki da bai faɗi ba lisanul hal aikin da nake aikata yana nuna haka nan to ga Qur'ani ga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta yi bayani abin da ke cikin Qur'ani shikenan ba wani ba rikici ba tashi hankali ba wani abin da yake ta da jijiyar wuya addini ne me dalili akai ga aya nan ga hadisi nan ga kuma sahabban manzon Allah haka suka fahimci ayar ko hadisi sai ka huta ya zama to duk aikin da zaka yi da izinin Allah kana raja'i zaka samu ladan a wajen Allah to amma kai ne ka zo kai ta aikata abinda kaga dama shine cewa Allah yake ta amilatun nasiba an yi aiki an gaji ko ba lada dan zaka hoda mutum wani abu akan sunna zai ga kai wannan abu ai sauki gare shi yayi so inda za a ce mai abu a wasu ya ji wasu ka'idodi da wasu sharuɗa masu wahala sai ga wannan shine mai yi to wajibi ne gaskiya mutum idan zai addinin Allah wajibi ne ka nemi dalili wajibi ne ka nemi dalili baka da uzuri a wajen Allah ka kama kai ta bauta wa Allah baka san ba me wannan addini baka san me kusa duk abin da zaka yi da sunan addini wajibi ne zama to kara dalili akai wannan shine zai tabbatar maka da samun tsira a wajen Allah ba haka ba kawai ka tashi kaga ana yi ai abubuwan da ka tashi kaga ana yi ai da yawa ne daga cikin su akwai ayyukan kirki akwai ayyukan da ba haka nan ba akwai wanda kuma kai kake ga cewa aikin kirki ne amma a hakikanin abin da yake cikin shi ba aikin kirki bane ba mali yace al-i'tidalu fi ruku'i wa ma yaqulu fihi daidaituwa hadin zuwa hutar da ruku'i ba duwa hada abinda mun zama Allahu akbar sami Allahu liman hamida wannan zuwa ruku'in nan da kai har yanzu bayan karanta azkar bayan tsawaitawa bayan shi ko mali yake cewa hana karatu qur'ani a cikin shi yanzu kuma al-i'tidalu fi ruku'i daidaituwa a cikin ruku'i sai ce wa ma yaqulu fihi kuma da abinda zaka faɗi a cikin shi ruku'i malaka summa kana sallallahu alaihi wasallama yarfa sulbahu min ar-ruku'i qa'ilan daidaituwa bi ma'ana yanzu ka gama ruku'i komai ya kammala yanzu tasowa zaka yi to in ka taso nan kuma shine malai ka lafazin al-i'tidal bi ma'ana dole sai ka ta ka komo ka tsaya kafin ka rika faman zuwa sujada ba ka taso daga ruku'i ba kafin ka ida meƙiya sai kai tazarci wannan ba sallar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba haka yake karantar ba ko ba haka yake sallah kuma fakka da hujja ko kadan a wajen Allah akan irin wannan sallar da zaka yi ba sallah bace sai ka komo ka tsaya shine yake ta al-i'tidalu min ar-ruku'i wa ma yaqulu fihi kuma in ka taso me zaka ce sai malaka ta summa kana sallallahu alaihi wasallam yarfa'u sulbahu min ar-ruku'i qa'ilan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana daga gadan bayan shi daga ruku'i yana mai cewa yana tasowa daga ruku'i yana cewa sami'allahu liman hamida sami'allahu liman hamida akwai ha'un a ƙarshe hamida sami'allahu liman hamida ubangiji subhanahu wata'ala ya karbawa wanda ya gode mishi Allah ya karbawa wanda ya gode mishi kenan subhana rabbiyal azim wa bihamdihi sarki ya tabbata ga ubangiji mai girma kuma godiya ta tabbata a gare shi kana dagowa in kace sami'allahu liman hamida kenan kamar jawabi ne ubangiji subhanahu wata'ala yake bada shi akan halshen kai Allah ya karba ma wanda ya gode mishi sai ce wa amara bi zalika al-musi'a salatihi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarci khallaru dan rafi'u lokacin da ya karantar da shi sallah fa qala lahu yake ce mishi la tatimmu salatu li ahadin min an-nas sallar ɗaya daga cikin mutane ba ta cika hatta sai wasu salasu niqat ko kuma arba ya tantan kenan hatta yukabbir hatta yusbiq al-wudu yukabbir yaqra al-fatiha kaza kenan malam ba ya saki mai dosu ba nan yace yukabbir sannan sai ya ruku sai ya kabbara sai ya ruku'i shi ma ya kawo tantan kenan zuwa abinda zai biyo baya summa yarka'u sannan sai ya ruku'i idan ya ruku'i summa yaqulu bayan ya ruku'i kenan shi ma Allah ya taso daga ruku'i sai ya ce sami'allahu liman hamida ubangiji ya ji duk wanda ya amsa mishi ubangiji subhanahu wata'ala ya karba mishi wanda ya godiya ga Allah Allah ya karba mushi manzo Allah ce hatta yusawwi yastawiya qa'iman har sai ka komo ka tsaya cak sai ka komo ka tsaya kai da zamanto ka dago baka gama tsayawa ba kuma ka wuce sujada wannan sallar ka tana nesa da sallar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma duk abin da kake ga koda bai kai matsayin da zai bata maka sallah ba idan sallar ka tana ƙara nisa da sallar manzo Allah ladan sallar yana ragewa tana ƙarin nisa ladan yana ragewa kenan kaga cewa duk abinda manzo Allah ya gurgudo yanda zaka iya ka zo da shi a cikin sallarka da zimmar sallarka ta zama to sallah ce karɓa a wajen Allah subhanahu wataala sai ce wa kana idza rafa'a ra'sahu sawa hatta ya'uda kullu faqarin makanahu ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in ya dago kanshi daga ruku'i istawa sai ya tsaya ya daidaitu ka tsaya ka daidaitu kai da kanka san cewa lalle ka da equilibrium ka tsaya tak hatta ya'uda kullu faqari ma'ana kullu izam sai kowane kashi ya koma makanahu gurbin da yake ka kuma yanzu ka tsaya kowace gaba ta kama inda take summa kana ba haka nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yaqulu yana cewa huwa qa'imun yana tsaye kenan da tasowanka da hadin sami'allahu liman hamida tare suke tayya kana tasowa kana hadiya kana ida tsayawa cakka ida hadi kuma sai ya ce wa huwa yaqulu wa huwa qa'im bayan ya zo ya tsaya kenan ya taso daga ruku'i ya tsaya yanzu me yake cewa rabbana walakal hamd ubangiji na godiya ta tabbata a gare ka sai ya ce wa amara bidhalika kullu musallin muktamman aw ghayruhu to sai malai yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarci dukkan mai sallah muktamman ya zamanto a kai bi ne kake yi kana koyi da liman au gaira hukone shi an san dai kala nawa ne biyu in ba liman bane kai mamu ne kai in ba mamu bane ku liman ne kai to malaka cewa kullu musallin kowani mai sallah sai ya hadu waɗannan ababen gaba daya meye dalilin malam akan wannan magana fa qala manzo Allah yake cewa sallu kama ra'aytumuni usalli ku yi sallah kamar yadda kuka ga ina yin sallah manzalla zai dago daga ruku'i daga ruku'i yace sami'a Allahu liman hamida rabbana wa lakal hamd ya faɗi ka bigo to so diya za ka ga shi liman abinda zai faɗi sami'a Allahu liman hamida sai kyali su kuma mu ba za su ce sami'a Allahu liman hamida sai su ce Allah rabbana lakal hamd ko lakal hamd ko Allahumma rabbana wa lakal hamd to anan kowane ɗaya daga cikin mamu ne ko liman ne duka biyu zai faɗi liman ya faɗi nashi kuma ku faɗi naku ƙarin bayani akan haka malai yake cewa wa kana yaqulu ya kasance manzalla sallallahu alaihi wasallam yana cewa innama ju'ila al-imamu liyutamma bihi an sanya liman dan ayi koyi da shi to liman ya ce sami'a Allahu liman hamida rabbana wa lakal hamdu shi aka rakan shi ga riwaya na manzalla sallallahu alaihi wasallam ya hadi kenan kai ma mun mi zaka yi kai ma haka faɗa kana da zimmar koyi da liman duk da cewa wasu mazhabobi da yawa daga cikin mazhabin na malikiya da sauransu sun kasa bayan haka cewa liman zai ce sami'a Allahu liman hamida ko kuma mamu za ku ce rabbana wa lakal hamd malaki ƙara bayani yace wa idza qala sami'a Allahu liman hamida akwai hadisi wanda yazo wanda kuma galibi wanda suke hadin daya busu hadin daya sun dogara da wannan hadisi ne sai yake cewa hadisin wanda yazo fa idza wa idza qala idan liman yace sami'a Allahu liman hamida Allah ya amsa wanda ya mishi godiya misali in liman ya hadi faqulu ku kuma mu sai ku ce Allahumma rabbana wa lakal hamd mal yace nan an yi bayani ne akan cewa abinda mamu za su faɗi bayan sun faɗi sami'a Allahu liman hamida kiran su ma sai su ce Allahumma rabbana wa lakal hamd kuma abinda zai ƙara tabbatar maka da haka wannan hadisi kana ya dauka shi a matsayin umumi wani hadisi ne yazo ya khassace shi liman ya kebantar da cewa liman da mamu kowa zai faɗi kowannan guda biyu su ne wancan riwaya da aka samu manzalla sallallahu alaihi wasallam ya faɗi gaba ɗaya to kuma ya faɗi gaba ɗaya kuma ya ce ayi koyi da shi kenan shine faɗin biyun gaba ɗaya a mas'ala ce khilafiyya tsakanin malamai sun ƙara wa junansu ilimi ƙwarai akan wannan mas'ala amma magana da malam ne rinjaye da ita a nan ƙarƙashin hadisi kenan ba ƙarƙashin ba mazahib ba hukumar manzon na fiqh ya rinjaye da magana ƙarƙashin hadisi kamar da ƙarin bayani zai zo a nan gaba kenan kowanne daga cikin biyu daliman da mamu zaka ce sami'a Allahu liman hamida rabbana wa lakal hamd sai malaike cewa faqulu ku ce Allahumma rabbana wa lakal hamd ku ce Allahumma rabbana ya ubangijinmu lakal hamd godiya ta tabbata a gare ka manzala yake sai yake cewa sami'a Allahu lakum bimana istajaba Allahu liman da'a sami'a Allah yasma'u Allahu lakum bimana Allah zai ji abinda kuka faɗi me ma'anar zai ji Allah zai karba muku abinda kuka tambaya kuka roƙa a cikin ruku'in nan yace fa inna Allaha tabaraka wa ta'ala saboda Allah mai girma da buwa ya faɗi ala lisani nabihi sallallahu alaihi wasallam akan harshen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sami'a Allahu liman hamida bimana istajaba Allahu man da'a Allah ya karba wa duk wanda ya roƙe shi sai yace wa allal al'amra bidhalika fi hadithin akhar biqaulihi sai aka bada ta'lil Allah ya karba wa duk mutumin da ya roƙe shi me Allah ya karba mushi to shine ƙarin bayani kuma sai zo a cikin wannan hadisi daban kuma hadisin gashi kama kama yake cewa fa innahu manzala sallallahu alaihi wasallam yake cewa fa innahu man wafaqa qawluhu qawlal mala'ika duk mutumin da maganar shi ta yi kicibis ta ci karau imana suka haɗu da magana ta mala'ika ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi an gafarta mishi abin da ya gabata na zunuban shi gaba daya sami'a Allahu liman hamida rabbana wa lakal hamd sai daidai da fadin mala'iku suma da suke a lokacin to an gafarta maka zunuban ka suka gabata gaba daya to zunuban kowane irin zunubi da ƙanana da manya da haƙƙin mutane da kace da sauransu ko kuma akwai kalan zunubin da ake yahe maka irin wannan waje ko kuma ga ɗaya ne zama haƙƙin mutane da kace an baka wani ƙwarya-ƙwaryan jagoranci wasu dukiya suke biyuwa ta hannunka kana zama a samansu hada su duka an gafarta maka ba gafarta maka su shi a cikin sharaɗin tuwar malamai suke faɗi guda hudu bayan kayi nadama akan abin da ya riga ya gabata ko annadamu ala ma fatahu kuma kai niyya ba za ka koma zuwa ga wannan zulubin ba na abin da maka saura na shekarun ka kuma ka bar zulubin lokacin da kake jin dadi shi kai da zaman to ruwa ne ya kare wa kada yana karas yanda zaka yi kace to shikenan eh babu amma da shi an ka samu su yara karka haɓa mu lokacin da muna samari ko kuma lokacin da nake tashan kuɗi na kaga wannan ba tuba bace ba babu nadama to abu na hudu da malamai sun kara shine dole idan haƙƙin wasu ne to wannan kuma duk irin addu'a da zaka yi Allah ba zai gafarta maka ba saboda haƙƙi ne wanda yake da alaka da wani bawa daga cikin bayin Allah dole sai shi ya yahe maka ka neme shi afuwa da maka afuwa ya yahe maka in ya yarda in kuma bai yarda ba ka jajirce da aikata ayyuka managarta saboda kuwan ya gobe kiyama da shi dole ka biya shi a ranar da la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah bi qalbin salim dukiya ba ta amfani iya ba su amfani abinda za su yi amfani su ne lada da zunubi kawai ka ci kudin shi ka ci mutuncin shi kayi da shi kayi kaza zai zo gaban Allah sai ya ce ya ubangiji wannan bawan naka ya zalunce ni arama mun haƙina shi kuma takin ubangiji ne adalci sai a ɗauko daidai a auna irin daidai laihin da ka mishi ko kuma irin yaudarar da ka mishi ko kuma irin cin dukiyar shi da kai sai a auna sai a kwaso ladanka sai a bashi shine manzon Allah ta yake cewa sahabbai atadruna man al-muflis kun san waye talakan aljanna matsiyaci sai sahabbai suke cewa man la dinara lahu wala dirhama shine mutumin da baya da dinari baya da dirhami ba azruha ba zinariya ba sefa ba naira ba dala haka yake saka yaukin shi manzon Allah ya ce a wanda ake cewa talaka muflis shine mutumin da zai ta yi gobe kiyama ga ladan sallah ga ladan azumi ga ladan karasa ga ladan jingim ya zo za su iya sa sababi na Allah tausaya mishi sashi aljanna amma ina sai ya zo da shi ya jagulun barna ya ci kuɗin wannan ya ci mutuncin wannan ya zauna fada ya yi da wannan ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza a zo a yi tabiya har a zo ga wasu jama'a kuma babu ladan nashi ya kare kam zunubi kadai mai saura a lokacin sai a riga ɗauko daidai gwargwadon zunubin su waɗanda ya malaihin sai a kwaso zunubin su sai a riga ɗora mushi manzo Allah ya ce ƙarshe sai a ja a yi wuta da shi to anan za a gafarta mishi zunuban shi ma taqaddama min dhanbihi duk abin da ya gabata na zunuban shi ana nihin as-sagha'ir al-lamam kankanin zunubai Allah ya ce in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayi'atikum ko in kuka nisanci manya to su kaba'ir zunub kamar da malamai suka yi bayani dole sai ka roki Allah subhanahu wataala zai yahe maka misali kai ƙarya aka ce in kana alwala hadisi ya tabbata duk abinda yake na laihi yana zubiya tare da zunubi yana zubiya tare da wannan ruwan da yake zubiya na hannunka amma sagha'ir kankanin zunubai wanda wataƙila kai da kanka ma kayi su baka san ma kayi su amma manya-manyan zunubai ba alkaba'ir sai ka kai ziyara cikin littafin Imam Zahabi sai ka dan lalliko sai ka abin ba na wasa bane kusan duk wani abin da kai tsammani na laihi kawai yana ciki shirka da Allah subhanahu wa ta'ala zalunci fandare wa mahaifa ƙarya gulma annabimanci yi da mutane ka abubuwa suna da yawa to su wannan dole sai ka ɗaga hannu ka roƙi Allah ya ubangiji ya gafarta mini da aka yake cikin sunna salatu tauba ka rika maimaita ta lokaci zuwa lokaci sallar tuba nafila za ka yi raka'a guda biyu ka ɗan zubar da hawaye in ya yiwu ka ɗan zubar da hawaye in ya yiwu ka ce ya ubangiji ya gafarta mini mazalla yake cewa idan kai haka zaka tashi ubangiji subhanahu wataala ya gafarta maka zunubanka to kenan anan idan ka hudi sami Allahu liman hamida ربنا ولك الحمد كان غفر له ما تقدم من ذنبه وكان يرفع يديه عند هذا الاعتدال على الوجوه المتقدمة في تكبيرة الإحرام ما ليتي كما وجن تاسو ودغ ركوعنا سمع الله لمن حمدا ينا تاسو تاردا تافين هنايه شي ينا تاسو ورسو ان كاي كدغو تاردا تافين هنايهنكا صلاتك تاسا مقارن لدا idan ka taso daga ruku'i baka taso ba da daga hannuwanka sallarka bata lalace ba amma kuma akwai ragowar lada saboda ta kare nisa da sallar manzon sallallahu alaihi wasallam kaga gashi na hadisi ne ingantacce manzon sallallahu alaihi wasallam yana tasowa daga ruku'i tare da kuma hannayen shi sai malaka ce alal wujuhil mutaqaddimati ga akan huskokin da suka gabata a baya huska nawa ne wajen daga hannu uku ko ya zamanto sai da ya taso ya tsaya tak sai daga tafi hannayen shi ko bayan shi kuma ko kuma ya zamanto yana ya dago tare da me za a ce aiwa tare da hannu yana tasowa sai su taso tare ko kuma yana niyyar dagowa ya kabarta yana lokacin da zai tsaya tin har ya kare to shine malaka ala al-awjuhul mutaqaddima fi takbirati al-ihram wa yaqulu wa huwa qa'im manzala yana hodi lokacin da yana tsaye tak kama marra anifan malaka kamar yadda aka hodi dazu imana a sama kadan me yake cewa rabbana walakal hamd ubangiji da ubangiji godiya ta tabbata a gare ka wa taratan yaqulu wani lokaci kuma yana cewa rabbana lakal hamd me mamacin na harko da nabiyu na hari rabbana walakal hamd nabiyu rabbana lakal hamd me mamacin su wawun na hari babu wawun nabiyu kuma akwai wawun sai ce wa taratan yudhifu ila hazainil lafzaini wani lokaci kuma yana karawa akan waɗannan lafazan guda biyu kenan lafazi na harko rabbana walakal hamd lafazi na biyu rabbana lakal hamd yana karawa kafin hadinsu Allahumma kenan kusan kana da yanayin hudu in ka taso daga ruku'i kana ka hadi ɗaya daga cikin su ko ka ce rabbana walakal hamd ko ka ce rabbana lakal hamd ko ka ce Allahumma rabbana walakal hamd ko kuma ka ce Allahumma rabbana lakal hamd kenan waɗannan huskokin guda hudu gaba ɗaya kowane ɗaya daga cikin hudun da kai yayi saboda hadisi ya tabbata cewa manzon sallallahu alaihi wasallam yana faɗi sai malaika cewa kana ya amuru bizalika manzon yana umurni da haka fa yaqulu yana cewa idza qala al imam idan liman yace sami'a Allahu liman hamida fa qulu ku kuma ku ce Allahumma rabbana lakal hamd malaika cewa fa innahu man waqa manzon malaika cewa fa innahu man wafaqa qawluhu qawlul malaika غفر له ما تقدم من ذنبه وكان تارة يزيد على ذلك إما مالك تقوم يكسن تيمان صلى الله عليه وسلم ينا أمرني أكن تيوا إذن لمن يتقو دقا ركوء يتي سمع الله لمن حمده وكما ماموك تي ربنا ولك الحمد تو قارم بياني أكن وانا ياغا باتا كنا أنا أبن أكيني بايان فأنكنا سمع الله لمن حمده كما sai ku kara da rabbana lakal hamd ko kuma allahumma rabbana walakal hamd dai daga cikin sukokin da suka gabata saboda duk mutumin da aka yi katari yana fadin allahumma rabbana lakal hamd yayi daidai da maganar mala'iku a lokacin su suna fadi ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi an gafarta mishi abin da ya gabata na zunubai shi mala ce wa kana taratan wani lokaci kuma zalla yazidu yana karawa akan allahumma rabbana lakal hamd yana karawa da fadin ne sai ce mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma shi'ta min shay'in ba'd kene na kara kaga an ce yana ruku yana taso daga ruku yana tsayuwa mai yawa sai ka ce wannan tsayuwa me yake faɗi gashi ne an ce sami Allahu liman hamida Allahumma rabbana wa lakal hamd ba shi kenan ba sai a sujada a kuma sai ka ga ana tajimawa me yake faɗi to ga abin da yake faɗi manzon Allah yana kara wani lokaci da mil as-samawati godiya gurgudan cikin samai wa mil al-ardi godiya gurgudan cikin kasai wa mil amashita godiya gurgudan cikin abinda Allah ya ga dama irin adadin abinda Allah ya ga dama min shay'in ba'd kenan bayan wadannan da aka ambata duk wani abinda ubangiji ya ga dama kenan kai dai kana godewa Allah subhanahu wataala godiya mai yawa bayan shi kuma yana ƙara wani lokaci da mil as-samawati wa mil al-ardi wa ma bainahuma a wancan lafazin bai zo ba wa mil'a ma shi ita min shay'in ba'd, yana cewa godiya cikin sammai da kasai da abinda ke tsakanin sammai da kasai kuma da abinda Allah madaukakin sarki ya ga dama. Wa taratan yudifu ila zalika qawla, manzo Allah wani lokaci yana karawa akan wannan yana cewa ya ahlus sana'i wal majd, ya ahlus sana'i wal majd, aiwa kama akwai ya anan ya ahlas, ya ahla ahlus sana'i wal majd, ya ma'abucin cancantan yabo da girmamawa, kenan shine Ubangiji subhanahu wata'ala. La mani alima a'taita, ya Ubangiji ba wanda ya isa ya hana abinda Allah ya bada, wannan shi aqida kenan. Kuma duk mutumin da ya karantu a haka, ka karantar da diyanka haka, da izinin Allah za su wani da duniya lahiya, babu zancen wane ya mun kaza, su wane suka hana ni samun kaza da sauransu. A'a, kawai la mani alima a'taita ya rabbi, babu wanda ya isa ya hana abinda Allah madaukakin sarki ya baka. Allah kadarta zaka same shi, zaka same shi, koda wasu sun shigo sun zama sababi, to dama haka Allah ya kadarta, karka zarge su, haka Allah ya kadarta. Haka kuma wala mu'tiya lima mana'ata, ba wanda ya isa ya bayar da abinda Allah ya hana. Allah ya kadarta zaka zauna haka bakkaranka, haka zaka ta. Shi ne a can wani hadisul kursi yake cewa duk yanda ibn adam ya so ya amfanar da wani dan uwan shi, ba zai iya amfanar da shi da komai ba. Wannan hadisi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗi ba, yake cewa inni uallimuka kalimat ihfazillahi yahfazuka, yake cewa ihfazillahi tajiduhu tujahaka, yake cewa wa'lam anna al-ummata law istama'at ala an yanfa'uka bi shay lam yanfa'uka illa bi shay qad katabahu Allah lak, وإذا اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. سيت رفعت الأقلام وجفت الصحف. كسني تيوا الأم الدنيا جباء سحر كي وان دون وان النا أكن سو أنفان الركيد وان أبو الله تي والله باس أي أنفان الركيد كومي إن كم كاجا وان أبو ياسا بيك أن أنفاني أسمى بيسو تدام الله يروده. هكا كم سأقاني شو كنتر كي هكا سو حد جباء أكن سو تدر ركيد idan Ubangiji subhanahu wataala bai rubuta za su cutar da kai ba, ba su iya cutar da kai da komai. In kuma wani abu ya same ka na cutarwa, to haka Allah ya kadarta dama, Allah ya kadarta abin da ya same ka. Dan ka zama bawa ga Allah subhanahu wataala ka cukam, karka rarraba hankalinka. Wala mu'diya lima mana'ata, sai ce wala yanfa'u zal jaddi, kuma babu wani ma'abucin girma da zai amfanar da wani abu. Kowai sai ce min kal jaddu, ai daukaka da daraja da fifiko na a gare ka ya Ubangiji, ka gare ka wannan yabo ne ga Allah subhanahu wataala. Wataratan takunu al-idafa, wannan lokaci ko manzon Allah yana karawa da fadin mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma shi'ta min shay'in ba'd ahla as-sana'i wal majd ahaqqu ma qala al-'abdu wa kulluna laka 'abdun allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dhal jadd minkal jadd. Godiya cikin sammai da kasai da abinda Allah ya so, godiya da kwarzantawa da daukakawa ta tabbata ga Allah subhanahu wataala, shine mafi haƙƙin abinda bawa zai faɗi. Haƙƙi mafi haƙƙin abinda bawa zai faɗi shine ya yabi Ubangiji subhanahu wataala. Kuma gaba ɗayan mu bayi muke a gare ka ya Ubangiji, wa kulluna laka 'abdun, kaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bawa ne na Allah, kuma da haka yake so a kiraye shi Abdullah wa rasul, bawa ne na Allah ko manzo ne na Allah. Kaga nan kuma yake ce a cikin addu'ar ma wa kulluna laka 'abdun, ai gaba ɗaya mu bayi muke a gare ka ya Ubangiji. Ya Ubangiji ba wanda sai ya hana abinda ka bayar, abinda baka bayar ba, kuma ba wanda sai ya bayar da shi, ba wani mutum ma'abucin daraja da fifiko daraja an ba kai ba ya Ubangiji. Wa taratan yaqulu fi salatil layl, wani lokaci manzo Allah kuma yana faɗi a cikin sallar dare, yake cewa li rabbiyal hamd, godiya tana ga Ubangijina. Li rabbiyal hamd, godiya tana ga Ubangijina. Ka duba yadda Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake addu'o'i, yake yabon Allah subhanahu wataala, wanda wannan shi kuma shine tabbacin bawa ya maida al'amuran shi gaba ɗaya zuwa ga Allah subhanahu wataala. Kuma wa yukarriru zalika, yana ta maimaita haka. li rabbi alhamd godiya ta tabbata ga ubangiji na godiya ta tabbata ga ubangiji na saboda ni'imomin da Allah madaukakin sarki a gare ka wanda la tu'addu wala tuhsa ba sa ilguwa ko ba iya ilgar su ni'imomin Allah subhanahu wataala ga sunan burjik ni'ima ba dole sai ka samu kudi a hannunka ba so diya muna ilga cewa a wani Allah yana son shi idan muka ga daudar duniya a hannun shi idan muka ga kudi a hannun sai a ce wani Allah yana son shi alhali shi ko ba shi bane mi'yar ba shi bane madubin da ake duba a haska a gane cewa Allah yana son ba ko bai son shi bal abinda ma yi yawa dukkan wanda Allah madaukakin sarki ya so shi zai jarraba shi madalla ce ashaddu an-nasi bala'an al-anbiya usumma al-amsar fa al-amsar warsuka aka hijarraba su sura annabawa sannan makamantan su a wajen imani daidai irin imanin ka daidai irin jarraba da za a maka annabin Allah annabi Dawud Allah jarraba shi shekara 18 har su tsafi gudu daga cikin jikin shi sai a ce Allah baya san shi la kenan haka mutum bawa kake ga Allah subhanahu wataala ka tabbatar da haka a cikin maganganunka da ayyukanka gaba daya manzala yana maimaita haka hatta kana qiyamuhu nahwan min ruku'ihi har ya zamanto wani lokaci tsayuwan da yayi daidai yake kenan tsayuwan bayan ruku'in shi daidai yake da jimawan da yake a cikin ruku'i yake cewa ruku' allazi kana qariban min qiyamihi kuma shi ma wannan ruku' yana daidai da tsayuwar da yake karatun Fatiha da sauran surar ta biyu baya min qiyamihi al-awwal wa kana yake cewa qara'a fihi surat al-baqara kuma haku sani cewa tsirin tsayuwar da manzon Allah ya karanta baqara ma yana tsaye to an yi ruku'i kusan jimawan da yake a cikin ruku'i irin wanda yake lokacin da yake karanta baqara in yayi ruwas in taso daga ruku'i ma irin jimawan da yake kenan ya rika mimita irin su Allahumma mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil azwa karshe li rabbi alhamd ya mimita haka wannan sune addu'o'i kaman guda tara siga tara wanda malaika anan wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake karanta su bayan ya dago daga ruku'i kuma yanzu ma akwai saura akwai cikon ta goma da malam zai kawo wanda kuma insha Allah zamu dakata akan haka sai sati kuma ƙarin bayani akan abinda imamu wajen faɗi sami Allahu liman hamida rabbana wa lakal hamdu ko Allahumma rabbana wa lakal hamdu da sauran sigar suka zo kenan ƙarin bayani akan cewa imamu sai faɗi liman sai faɗi shi ma sai zo a sati mai zuwa da izinin Allah subhanahu wa ta'ala اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك